الصلاة والقوة جميعا، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
منع الله بيا سبحانه وتعالى مجموعة من قومي وجواب مجيكو لدامة على الرأيوة على النبياء مخالفة أن مصلاة لنا الشيخ أبو بكر المعظم عليكم السلام wannan karshen watan ya yi kuma musamman shigowar bakin malamanmu kuma ɗaya da cikin manyan malamanmu na wannan karfafa mu Najeriya. Saboda haka muna da dakatira guda biyu wanda yau dokta ɗaya ne gabatar da karatu, gobe dokta ɗaya ne gabatar da karatu in Allah ya yarda, jiya kuma a masallacin wato Imam Mali don kuwa Sheikh Khalid Al-Harun da Sheikh Harun Al-Kara ya kuma za su gabatar da karatu in Allah ya yarda. Saboda haka in Allah ya yarda ba tare da bata lokaci ba, ga dukkan ya zauna kuma zai fara karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fara barka a wajen da ake wa addini hidima a kan da'awa. Muna roƙon Allah wannan aiki da zama ka mace ya tsira gare ka da kuma zuriyar ka da duk wanda yake cikin taimaka maka a cikin wannan harka ta da'awa. Muna roƙon Allah ya kuma yi albarka a kan maka Allah ku kare ku fata da mashkuran ma'adura.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. An faɗa to kawo ba
alfa an yi bayani amma dai bara ƙara mai bai ta ina ga lokacin mu. Sunansa Dr. Ahmad, haka ne ko Dr. Ahmad Ahmad. Saboda haka mutumin Kano ne kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamanmu kamar yadda na yi bayani. Saboda haka shi kuma wannan wanda ya zauna shi ne Dr. Hayatuddin. Saboda haka shi ma ɗaya ne daga cikin matasan malamanmu da Allah ya ba mu a jihar Kano ko. Saboda haka insha Allah Dr. Ahmad Ahmad. Saboda haka yanzu ka ji sunan alfa ya ce bai ji sunan ba, kana da gaskiya alfa.
Barakallahu fiik. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، فيا يوم مسلمين لا ونهوا ركوتو تشا تكيم غارن زورو اكرمر حكومه زورو جار كبي نيجيريا ina da dai mana gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna yammacin juma'a 27 ga watan 11 watan Zulqa'ada, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na da shekara 1447 wadda ta dace da 15 ga watan 5 watan Mayu. Kalandar albashi na da shekara 2026. Ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'ima ta rayuwa da dama da lafiya da ya bamu. Ya tattara mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na Juma'a da ke wannan unguwa da bayani ya gabata a kanta a cikin wannan gari da wannan jiha. Ina roƙon Allah ya sa albarka a wannan haduwar tamu. Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwarmu ta duniya da lahira. Allah ya sa ta zamanto sanadiyyar ɗaukakar musulunci da musulmai. Bayani ya gabata, takin wannan muhadara shine falalar kwanaki 10 na watan Zulhijja, ko na farkon watan Zulhijja. Wannan shine matsofaci kuma tashiya da insha Allah za mu tattauna a kanta, da fata Allah ya mana jagora. La'alla waɗanda suka zaɓi wannan matashiya sun zaɓi mu yi magana a kan matashiyar, saboda muna fuskantar waɗannan kwanaki gadan-gadan, kuma shi kullum musulmi rayuwarsa rayuwa ce a ban sha'awa. Rayuwar musulmi kullum rayuwa ce wadda take tsararriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ta ta yadda sai dai ya bi kawai. Da haka Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Imam al-Barbahari da waninsa suka kawo cikin littafansu. Shi al-Barbahari a cikin littafinsa na Sharh as-Sunnah yake cewa innama khuliqtum muttabi'un wa lam tukhlaqu muftadi'un. Allah dan Mas'ud an bashi labarin waɗansu mutane a masallacin Kufa, bayan salloli suna zama suna wani kuri su kewaye haka suna da jagora, sai ce ku ce subhanallahi 100 su faɗa, ku ce alhamdulillahi 100 su faɗa, ku ce Allahu akbar 100 su faɗa, ku ce kaza 100 su faɗa. Da aka bashi labari yace, to kai me kace da su? Yace ban ce komai ba, ina sauraron mecece, me ra'ayinka, me zaka faɗa, mecece fahimta. Shi me ana ka ce su zauna su lissafe aibuka laifuka zunubai da suke tsakaninsu da Allah, kai kuma ka ramince musu aljanna? To dai ya zo ya tsaya a kansu, sun tattauna karshen tattaunawar shine yake ga musu wannan kalma yace innama khuliqtum muttabi'un kadai a matsayin ku na musulmai an halice ku ne domin ku bi walam tukhlaqu muttabi'un ba halice ku domin ku kirkiro wani abu ku saka cikin addini wannan abin da kuke yi ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini saboda haka dole ne ku bari in kuna son tsira a ranar tashin alƙiyama ma'allu shi da cikin maganar fadarsa da yake innama khuliqtum muttabi'in an halice ku ne domin ku yi biyayya domin ku bi to rayuwar musulmi gaba ɗayanta tsararriyar rayuwa ce abin da yake yi a tsare yake Allah subhanahu wataala ya riga ya gama tsara shi daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza la'alla waɗanda suka zaɓa ya magana a kan wannan matsokata wannan ɗin suka gani to sannan da yawa akwai buƙatar faɗakar da mutane a kan fada'ilul a'mal wal awqat ayyuka na falala da lokuta da ake samun falala a cikinsu a faɗakar da mutane su saboda su samu su rabauta da waɗannan falaloli waɗanda suke cikin wuraren da Allah ya je falala a cikinsu yawa masu albarka babu jayewa can muka fita daga cikin waɗansu kwanaki masu ƙima masu daraja masu albarka kwanakin watan Ramadan waɗannan kwanaki an yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada da ita ce ibada mafi soyuwa zuwa ga Allah da Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi kudusi ya ce kullu amal ibni adam lah illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih duk aikin dan adam nasa ne in banda azumi shi azumi nawa ne Allah ya ce kuma ni ne zan yi sakayya ci yana cikin ayyukan bayi Allah subhanahu wataala ya zaba azumi ya mayar da shi nasa ya fadi dalili mai azumi yana barin abincinsa ina barin abin shansa ina barin sha'awarsa saboda shi fa innahu li Allah yace da haka azumi na wani wa na jizibi kuma ni ne zai yi sakayya ci dan mai azumi in ya shigo wuri ya fake ya lade ya ci abinci ya fito ya yi mashau-mashau wanda zai san ya yi wannan abin za a ɗauka yana azumi amma tsoron Allah ya hana shi yi haka saboda ya san ko'ina yake Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ta waɗannan kwanaki kwanaki ne masu ƙima masu daraja kwanakin azumi to da suka wuce a falala irin ta Allah subhanahu wa ta'ala sai sake bibiyar waɗannan kwanaki da kuma waɗansu kwanaki masu ƙima masu daraja su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja alasun fi hadhihi al-ayyam wa sharafiha wa darajatiha qawluhu ta'ala ba'da bismillahi ar-rahmani ar-rahim wal fajr wa layalin 'ashr Allah yace wal fajr ina rantsuwa da al fajr shine lokacin ketowar alfijir ko shi gudan alfijir din Allah subhanahu wa ta'ala ina da dama ina da iko ya rantsa da duk abin da ya ga dama ba kamar ni ko kai ko ke bane ba kamar bayi bane bayi ba su da ikon su rantsa da abin da suka ga dama sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama dan haka Allah ya rantsa da alfijir ko lokacin ko kuma shi gudan alfijir din da yake ketowa Allah ya ce wa layalin ashir kuma ina rantsuwa da darare guda goma waɗannan layal din sun zo ne akan wato mudadda wato baki shi ya dararen ake nufi ba amma kasancewar gayi ne ga dare sun jeru to da haka sai aka yi itlaqin al-layl saboda ya hada da al-yawm ya hada da yini kusan malaman tafsiri sun haɗu akan cewa al-ayyamul ashir ko al-layalil ashir su ne waɗannan kwanakin guda goma na farkon watan Ramadan, kamar da Imam Ibn Jarir na Tabari, Imam al-Mufassirin da Ibn Kathir al-Qurashi, Allah ya ji kansu, suka hikaito wannan daga malamai. Yanwa masu albarka, waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja kwanaki ne masu kima, masu daraja, ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su. Allah ya rantse da abu yana nuna kima da darajar wannan abin, ba dan wato cewa Allah ina da buƙatar ya rantsuwa da wannan abin bane, a sai dai ija hankalin mutane in nuna musu ga wani makman, wani abu da ya ɗauka ikunsa, itusa a cikin wani abu, saboda mutane su yi ƙoƙarin su gano shi. Da haka hadisin Imam al-Bukhari da sanadi zuwa nana, insha Allah ya ƙara mata yadda, mal'amal afdal, mal'amal ahabba ila Allah wa afdal min al'amal fi hadhihi al-ayyam al-'ashr, babu wani aiki da yafi falala, yafi soyuwa zuwa ga Allah yadda aiki a cikin waɗannan kwanaki. Ko ta riwaya ta Imam Abu Dawud, Allah ya ƙara masa rahma, ma min ayyamin al'amal as-salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, babu waɗansu kwanaki da aiki na ƙware a cikin su yafi falala kuma yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala yadda aikin da aka yi a cikin waɗannan ayyuka ko waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja, wato daga ran da watan ikama zuwa lokacin da za a ce an yi sallar Idi an sauko. Za mu zo mu yi bayani insha Allah kwanaki uku kuma da suke bayan Idi, su kuma za su falala da ba. Amma waɗannan dai kwanakin guda goma su ne kwanaki mafi ya kima, mafi daraja a cikin shekara. Wannan shi ne abin da Ibn Jarir al-Tabari ya hikaito, kuma shi ne abin da Ibn Kathir al-Qurashi, Allah ya ji kansu, ya tabbata. Malamai sun tattauna fifiko ko wanne ne ifi kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan ko ko kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Malamai sun tattauna, sun yi bayanai, wasu na ganin kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan sun fi kwanaki goma na farkon watan Zulhijja, waɗansu suna ganin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sun fi kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, sai a tafsir sai ce dararen kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan sun fi kima da daraja da falala a kan kwanaki, dararen kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Yininnika yini na kwanaki goma farkon watan Zulhijja su kuma sun fi kima, sun fi daraja a wurin Allah fiye da kwanaki ko yini na kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Allah ya ji kansa, sai ce wannan shine a'dalul aqwal, magana mafi adalci saboda an raba. Wadancan darare, darare ne na qiyam, na tsayuwa, dararen da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in suka shiga ina tsayuwar dare hatta ta tawarrama qadama ya shiddu mi'zar, ina zage dantse in ya tsaya ina ibada har sai kafafunsa jini ya sauka sun tsatsage, ba wai tsatsagewa inda jini za ce yana zubowa ba, sun kumbura za ka ga alamar jini ya taru. To sannan yuqidul ahl, ina tayar da iyalansa ma, ina cewa su tashi su yi ibada, har ma yana cewa man yuqidu sahibal hujjar, wane ne zai je itayar da waɗanda su mata da suke cikin gida domin su ma su tashi a ibada da su sallallahu alaihi wasallam. To kenan waɗannan kwanakin guda goma na ƙarshen watan Ramadan darare ne na qiyam, na tsayuwa. To da haka dararensu sun ɗari dararen farkon watan Zulhijja, su kuma kwanakin goma na farkon watan Zulhijja su kuma ayyamul amal ayyuka ne kwanaki ne na ayyuka wanda ana yin ayyuka masu yawa a cikin su zamu zo mu disamfar wadansu daga cikin su insha Allah to dai sai mu ce wannan maganar sai Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa eh take raba gaddama tsakanin waɗannan maganganu na malamai cewa kwanaki goma na ƙarshen Ramadan sun suka fi daraja da kima akan kwanaki goma na farkon watan Ramadan a farkon watan Zulhijja ko kuma kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sun suka fi daraja akan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan saboda ne babu tuhumu gama ko dan a kawar da tuhumu gama ko amfani da wani nasi a ajiye wani bayan za a yi hada su gaba daya a yi aiki da su saboda ka'ida usuliya tana cewa idza amkana al-jam'u harumat tarji'u wal istas idan za a yi hada nafsi guda biyu ya amfani da shi to wajibi ne a yi haka kuma haramun ne a ce an jefar da daya ko an rinjaye da daya kan daya za mu iya hada waɗannan hujjoji ne aiki da su ga baki daya mu ce darare goma na ƙarshen watan Ramadan sun fi kima akan darare goma na farkon watan Zulhijja saboda cikin waɗancan darare akwai dare guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khairun min alf shahr shi wannan daren ya fi dare dubu ko wata dubu wanda babu irinsa ciki to wannan sai yake nuna mana cewa ashe wannan waɗannan darare suna da kima suna da daraja dun da yake khairun min alf shahr ko ba a cikin waɗannan darare ake samun su ba kenan nafsi ne akan cewa dararen kwanaki goma na farkon watan Zulhijja ba su kai waɗancan ba saboda me babu daren lailatul qadr a cikin su amma zancen yininnika su kuma to su kuma annabi ya ce mal'amul fi yawmin afdala min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wani aiki ko wani ne da aiki na kware yafi soyuwa yafi falala da kima a cikin su fiye da waɗannan kwanakin na farkon watan Zulhijja sai mu ce to wannan kuma nafsi ne kuma shi ma za a yi aiki da shi to da haka da wannan mun haɗa nafsi guda biyu mun yi aiki da shi maimakon mu ɗauke ɗaya mu ajiye ɗaya ina fatan mun fahimta da haka ƴan uwa masu albarka waɗannan kwanaki guda goma suna da ƙima suna da daraja me ake so mutum ya yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma al'amalu salih shi ne aiki na ƙwarai da haka ne malamai suke cewa sirrin da isa waɗannan kwanaki guda goma suka ɗari sauran kwanaki na shekara gaba ɗaya saboda a cikinsu duk wata ibada da ake wa Allah tana cikinsu a cikinsu ake haɗa su sun ce a cikin wannan wata ko waɗannan kwanaki guda goma akwai azzikrul mutlaq zikiri mutlaki tasbihi tahmidi takbiri haylala hawqala istighfari tuba karatun alqur'ani salati ga annabi sada zumunci duk wata ibada da Allah yake so a cikin waɗannan kwanakin ana iya yin su ko ana iya yin wannan ibada na daga ciki yawan fadar la ilaha illallah dan zamu zo mu ji ranar arfa an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene mafificin abin da ka faɗa ainihin a ranar arfa sai ce mafificin abin da na faɗa ni da annabawa a gabani na ranar arfa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la ilaha illallah annabi musa alaihi salam ya tambaye ubangiji ya ubangiji ba ni zikiri wanda ya fi kowanne zikiri sai ce ya musa alaika bi la ilaha illallah sai musa na umartar ka da yawaita cewa la ilaha illallah sai ce ya ubangiji kullu ibadika yaquluha duk bayanka suna faɗar wannan sai Allah ya ce da shi ya musa awajatta khairan ko afdala min la ilaha illallah musa shin ka samu wata kalma da tafi la ilaha illallah tafi ta daraja, tafi ta kima, tafi ta falala, ma'ana babu. Saboda haka a waɗannan kwanaki yawan faɗar wannan kalma ta la ilaha illallah wanda yake kalimatul ikhlas, wanda Allah yace wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha, kalmar la ilaha illallah. Kaga akwai tabbatar da kalmar shahada kenan, kuma shine rukuni na farko a cikin rukunin musulunci, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. To sannan rukuni na biyu na sallah, kaga a cikin waɗannan kwanakin akwai sallah, ana yin salloli, ka yi sallar farilla, ka zo ka yi sallar nafila. To a waɗannan kwanakin ana so ka riɓanya nafilfilin da kake yi. Asali ɗan adam musulmi ana son a rana kada yi sallar nafila ƙasa da raka'a 40, sallah raka'a 40 a rana ko a cikin awa 24, sai abin da ya ƙaru a kai. Farko akwai rakawoyi guda 17 na farilla, ko asuba nawa, biyu azhar nawa, biyu asara da hudu, shida la'asar hudu, shida tara da hudu nawa, goma magariba uku, goma tara da uku nawa, sha uku, isha hudu, sha uku a tara da hudu nawa, 17. Waɗannan su ne rakawoyi da kake na farilla. To akwai rakawoyi guda 12 da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda duk ya tsare su ina yin su a rayuwarsa, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Waɗannan rakawoyi ne waɗannan rakawoyin ana ta da su as-sunanur rawatib, wato sunnoni waɗanda an jera su, ana yin su wasu gabanin sallah, wasu bayan sallah, wasu ana yi gabani da baya. Misali nafila da ake yi raka'a biyu raka'atai al-fajr, gaban bayan ketowar al-fajr gabanin sallar asuba. Akwai raka'a hudu da ake yi gabanin azhar, biyu ga hudu nawa kenan, shida. Akwai raka'a biyu da ake yi bayanta, shida ga biyu nawa kenan, takwas. Akwai raka'a biyu da ake yi bayan sallar magariba, takwas ga biyu nawa kenan, goma. Akwai kuma raka'a biyu bayan sallar isha, goma ga biyu nawa kenan, 12. Ita sallar azhar in ka samu kai hudu gabaninta, to biyu bayanta, in biyu ka samu kai a gabaninta, to kai hudu a bayanta, duk sun tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga 17 can da muka aje, ga 12 nan, nawa kenan, 29. To sai kuma raka'a 11 ta qiyamul layli, hadisin nana insha Allah ya kara mata da ta ce Annabi baya kari a cikin Ramadan ko wajensa akan raka'a 11. In ka hada wannan 11 da wancan 29, nawa kenan? Raka'a 40. To kaga nan rakatai wudu ba su shiga ba. Raka'a biyu da za ka yi kayi alwala ko iya abin da Allah ya kaddara maka ka yi kayi alwala, saboda hadisin Umran wanda ya ruwaita da sanadi zuwa Usman dan Affan, Allah ya kara musu yadda. Usman dan Affan wata rana zo yi alwala, bayan ya gama sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alwalar da na yi. Ya ce kuma duk wanda ya yi irin wannan alwalar sannan ya tashi ya nafila raka'a biyu, baya tunanin komai na duniya a zuciyarsa, an gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi. To ga raka'a biyu, ga 40 can mun samu ƙari kenan ko an samu promotion, kaga 42. To idan duk sanda za ka yi sallah za ka yi alwala za ka yi raka'a biyu, kaga wata 10 ta ƙaru a nan, kaga ka je 50. To ga shiga masallaci, idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn, in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu. In duk sallah za ka yi raka'a biyu, ga wata 10 ka sake ƙara a salloli 5, ka aje raka'a nawa kenan? Ka kana da 60. To sannan ga salatul duha, sallar walaha, da ake yi ana sallah walaha ko ba ai ana sallah walaha karancin ta raka'a biyu yawancin ta raka'a takwas in kai raka'a takwas ga raka'a 60 ga takwas ta garu ko bata garu ba raka'a ta tafi nawa 70 ba biyu 68 in ka tashi da daddare lokacin da kai alwala zaka yi qiyamul lailin can an so kai raka'a raka'atayn khafifatayn saboda hadisin ainihin Abdullahi dan Abbas yace ya kwana gidan manzo Allah sallam sai ya tashi tsakar dare zai salla da yayi alwala sai raka'atayn khafifatayn ɗan sauƙaƙa wanda ba su da tsayi to kaga idan kai wannan su ma raka'a biyu ce ko sallah ce ko ba sallah ba ce sallah ce in ka jona da wannan 68 raka'a ta kai nawa 70 to zaka yi yin nafila gabanin kai sallar la'asar zaka iya ko ba zaka iya ba ita dai ba sunna bace rati ba amma zaka iya yi zaka iya biyu zaka iya hudu zaka iya shida zaka iya abin da Allah ya kaddara maka kaddara ka je masallaci da wurin kai raka'a 10 ga 70 can ga 10 ka kara raka'a ka ta tafi nawa ta tafi 80 to sannan akwai raka'a sai shuruk ma ko wanda annabi ya ce wanda bayan sallar asuba ya zauna ina ambatan Allah har rana ta hudu in sallar nafila raka'a biyu Allah zai gafarta masa zunuban shi raka'a ka ta tafi nawa 82 an fahimta to haka zaka tafi kana ƙara zakoyin da kake yi ga Allah suna ƙaruwa sai kai raka'a 100 a rana an fahimta ya zo a hadisi raka'a 6 bayan sallar magariba to ka kaddara raka'a 6 kai to sai a ɗebe biyu ta shiga cikin sunan rawatib ka ƙara guda 4 nawa kenan 86 to akwai wani hadisi ya zo kuma annabi gabani ya yi sallar azhar ina yin wata raka'a guda 4 a siga irin ta sallar azhar raka'a 4 babu sallama tsakaninsu kamar yadda sallar azhar take ba kuma su ne sunan rawatib ba to kaga in ka kara sai zarka ka ta kai nawa ta kai 90 ko kun fahimta jama'a hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda tace bayan annabi ya gama sallar nafila da yake da daddare kana yarkau raka'atayn khafifatayn wa huwa jalis ina yin nafila raka'a biyu bayan ya gama qiyamul layli ina daga zaune sallah ce ko ba sallah ba ce sallah ce to ga 90 can ga biyu an kara nawa kenan to dauki hadisin Bilal Allah ya kara masa yadda yace annabi yace ya Bilal akhbirni bi arja amalin amilta gaya mun sanar da ni wani aiki kai wanda kake jin shi ya baka wannan dama na ji karar takalminka a gabana a gidan aljanna ba ana cewa Bilal ya riga manzo Allah shiga aljanna ba ya kamata mutane su gane a wannan sai yan bid'a su ne suke smogal su suke smogal wai mutum ya zo ya raina mutane wayo wai zai ce wai ran lahira wai zai tashi da riga mai aljihu 70,000 kuma duk aljihu zai dauki mutum 70,000 kuma zai smogalin nasu zuwa aljanna sau 70,000 kafin a farga ko nan duniya kai saka wa jami'an kwasan wannan balantana lahira ranar da Allah zai ce ya ma'ashar aljin wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu an raina wa mutane wayo kawai shi kenan sai a gaya mutane magana su kuma sai su yadda wai ai falalar Allah ce to falala ana yin falala da smogal smogalin fa Allah ya sauke to kaga wannan ba shi cikin tsari annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari shine farkon wanda za a fara bude kofar aljanna ite ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak ite zan zo kofar gidan aljanna sai in kwankwasa kofa sai mai tsaran kofar gidan aljanna ridwan ite waye sai in ce muhammadu ne sai ite da kai aka umarta nin fara bude kofa kar in bude kowa kofa gabanin ka to sannan annabi zai shiga sannan kuma ya ceci mutane su shiga aljanna to dan haka malamai suka ce ya zamu kallu wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kawar da wannan shubha ta jin cewa Bilal ya riga shiga aljanna tunda ya ce ina jin takarar takalminsa a gaban sa gidan aljanna hadisan kuma guda biyu duk ingantattu ne wanda yake gaban ka ma'ana ya riga ka shiga nan kuma ya ce an ce kai zan fara bude kai zaka fara shiga ya zamu hada hadisan guda biyu aiki da su ga hadisin ceto wanda yake cewa ma bayan ma an zo za a shiga aljannar bayan an yi siqal ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumara an zo insha Allah an loda mu a kofar gidan aljanna muna jiran mai gayya mai aiki an dai tare gaban wuya izo ibu ine mu ainihin ceto alfarma a wajen ubangiji ya bada dama bude mana kofa mu shiga aljanna insha Allah a wannan lokacin da za a yi haka nan hadisin shi ma tabbatacce ne to ga kuma ya ce ya ji karar takalmin Bilal a gaban sa gidan aljanna to ya za a yi sai suka ce abinda manzo Allah yake so ya faɗa aikin da mutum ya mutu yana yi a duniya to zai tashi yana yin irin sa a lahira kuma dama manzo Allah ya faɗa duk dan adam ana tashin sa akan abin da ya mutu yana yi Bilal ya kasance ina yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi saboda yana jin tsoron kada arna su cutar da shi in suna tafiya yana shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yayi masa shamaki yayi masa garkuwa daga barin cutarwa sai aka ce to Allah zai sharrafa shi zai karrama shi a ranar lahira zai ci gaba da yin wannan aikin to ai ba zai yi wannan aikin ba sai manzon Allah ya fito ko kuwa to da haka sai ya shiga aljanna to Bilal zo ka kama aikin ka saboda haka sai ya dora daga nan inda ya tsaya an fahimta to kaga Bilal a hadisin sa sai da annabi ya masa wannan tambaya sai ya ce to ya rasulullah ni dai abinda na sani ban taba yin alwala ba face sai na sallaci abinda Allah ya ga dama in sallata baraka a biyu ba, baraka a hudu ba, baraka a shida ba, baraka a takwas ba, baraka a goma ba abinda Allah ya ga dama in sallata ma'ana yana sallama har ya me har i sallaci iya abinda Allah ya so ya sallata to kaga can mun samu 92 ko to kaga muƙaddara ya yi 8 kaga yanzu rakoyinka sun kai 100 a cikin waɗannan kwanaki guda 10 yan uwa masu albarka akwai ibadar sallah da ake yi amma akwai wani littafi da aka rubuta da yake magana akan falalar kwanakin ranar daren farko za a yi raka'a kaza za a karanta kaza za a yi kaza bid'a dare na biyu za a yi kaza za a yi kaza in ka yadda ka zan mushriki dan tashri' ne bigair shari'a wani ya shar'anta maka abin da Allah bai shar'anta shi ba kuma Allah ya ce inil hukmu illa lillah ba wanda yake da data power yake da dama da zai sharanta hukunci sai Allah subhanahu wataala to da haka ya ka sharanta maka sai ka yarda sai ka je kai to kai bautar wannan Allah subhanahu wataala to suna nan ba wai na waɗannan kwanakin ba kawai na shekara ma gaba daya kowanne dare ga abin da za a yi ga abin da za a karanta muna tuwa wani yace an bashi wata sallah raka'a biyu ce za a karanta bayan fatiha za a karanta qul huwallahu qafa 40 a cikin ruku'a karanta raka'a bayan tasbiha karanta qul huwallahu qafa 40 in an dago daga ruku'u bayan azkar da ake na dagowa daga ruku'u a karanta qul huwallahu qafa 40 in an yi sujada bayan an yi tasbihi a karanta qul huwallahu qafa 40 idan aka dago a karanta 40 in aka koma a karanta 40 in aka dago a zauna a karanta 40 in aka miƙe gabanin a fara karatun Fatiha a karanta qul huwallahu 40 bayan an karanta Fatiha a sake karanta qul huwallahu 40 a gurkuwa karanta 40 in an dago a karanta 40 in an yi sujada a karanta 40 in an dago a karanta 40 in an sake sujada a karanta 40 in an dago a sake karanta 40 yace wannan ayata fi bakara tsayi na ce ka hada mata hadda Ali Imran nan ce to ya aka yi sai ta haba ai shi yana jin wannan sai ce to ranka ya dade a gaya mun rawahuwa ita shekara uku kenan har yanzu ba amsa nan ce ta ba za ta samu ba dama ya dauka ka wani dukan shaho ne saboda haka sai me sai ya same ka kawai shikenan sai ka je ta baka wahala in ka samu arziki ya ce ai ni ne ba ni na koya maka wannan sallah ba in ka samu matsayin da kake ne ta ai mu ne kaga bid'a da ka ganta matsiya ce wahalar da mutane take yi to yanzu kai qul huwallahu qaba 40 qul huwallahu qaba 40 sai ku kaga zarrun ruga ko Allah ya sauke to kaga akwai sallah ce a waɗannan kwanaki 10 akwai azumi ana yin azumi a cikin waɗannan kwanakin hadisin na Hafsa ko da malamin sun yi magana a kansa Ibn Majah da waninsa sun ruwaito shi ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya sumu al-ashr ina azumtar waɗannan kwanaki guda 10 waɗannan kwanakin na farkon watan Zulhijja ta ce ita dai ta ga ina azumtar su malamai sun tattauna kan wannan hadisi magana mafi inganci yana da rauni amma kuma sai suka ce na daga ibadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi akwai ibadar azumi kuma Allah yana son ibadar azumi saboda haka babu wata ibada da tafi dacewa da mutum yayi a waɗannan kwanaki musamman saboda ya rike kansa kamar ake yana yin azumi kasa idan kana azumi kafin nutsuwa kafin sanin kana wata ibada wadda kana taka tsantsan da wasu abubuwa in kana azumi za ka yi taka tsantsan da ƙarya in kana azumi za ka yi taka tsantsan da yi da mutane in kana azumi za ka yi taka tsantsan da jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe in kana azumi za ka yi taka tsantsan ga biran ganin abin da Allah ya haramta a kanka in kana azumi za ka yi taka tsantsan ka ci haram in kana azumi za ka yi taka tsantsan ga biran kowanne irin saban Allah subhanahu wataala an fahimta sai suka ce kenan yin azumi a waɗannan kwanaki ya fi a kowace ibada da mutum zai yi da haka ne Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da ya tattauna waɗannan abubuwa abin da scouting out shine maganar azumi din tana da muhimmanci kwarai a cikin waɗannan kwanaki to kaga akwai ibadar azumi akwai sadaka da ake a wannan lokaci sadaka kanwace ta zakka sadaka kanwace ta me ta zakka to sannan a cikin wannan kwanakin ake yin aikin hajji ko ake samar da rukunin aikin hajji mafi girma shine arfa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajju arafat ba wani abu ne aikin hajji ba tsayuwa a arfa wanda duk ya je aikin hajji bai tsaya a arfa ba to ba shi da aikin hajji ya daidai ya ga gari kuma ya fi garinsu ya je ya yi sallah inda ya fi garinsu amma dai ya yi aikin hajji bai ba ina fatan mun fahimta to kaga waɗannan rukunai na musulunci gaba ɗaya guda biyar sun haɗu a ina a cikin waɗannan kwanaki guda 10 to da wannan malamai suka ce shine sirri ko na daga cikin sirri na fifituwar waɗannan kwanaki akan sauran kwanaki na shekara yan uwa masu albarka kwanaki guda 9 na wannan wata an tsuwa azumce su kamar yadda ya zo a hadisin Nana Maimuna da Nana Ummu Salama ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 9 ya kasance yana azumtar kwanaki guda 9 na farkon watan Zulhijja to wancan da yake wadaka wasu malamai suka ce wannan za a mayar da shi zuwa ko wancan da yake 10 za a mayar da shi zuwa wannan guda 9 amma malamai suka ce a har yanzu ina nan akan guda 10 saboda shi Balarabe a wajensa 9 ita ce cikin lissafi an gane ku da haka dan ya ce 10 ba wani abu bane da haka waɗannan kalmomin da muke gani 1 2 3 4 aya ko wanda ake na turanci da muke tako to ba sune na turanci ba it was an arabic alphabet ko numeric wannan 0 da muke gani 1 2 3 inda balarabe yasa haka wanda bature yake yanzu haka balarabe yasa asali yanzu ne aka koma kai laraba wai wannan da laraba suke ake ta shine na laraba shi kuma na india ne hindism ne wannan wahid da suke wannan sanda ko da biyu mai abin nan haka abin nan bakin ya kalli sama da uku suma sun kalli sama sanda ta kalli kasa da huda karkace wannan na mutanen india ne indian numeric ne wannan da muke gani na baturan wannan da muka gani shine asali na balarabe arabic numeric to dai yan uwa masu albarka waɗannan kwanaki idan mutum ya azumce su babu laifi idan bai samu damar azumtar su ba gaba daya to kar ifasa azumtar rana arfa azumin rana arfa azumi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da azumin rana arfa sai ce yana kankare zunubin as-sanatul madiya wal baqiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wadda ta wanzu wasu malamai suka ce wannan da ake ciki abin da ya rage za ta kankare wasu suka ce a al-baqiya ta gaba ba wannan da ake ciki ba kenan kamar shekara uku magana mafi inganci shekara biyu ne ina kankare zunubin shekara biyu to jama'a wannan azumi yana da falala ko bai da falala a yinin da aka same shi yinin ne yana da falala ko ba yayi da to ashe wannan ya nuna mana falalar waɗannan kwanaki guda goma a cikin waɗannan kwanaki guda goma yan uwa masu albarka ake samun aikata ibadar da a cikin su ita Allah ya fi so ranar sallah ranar idi lokacin da ake yanka abin yanka ana yin layya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mafificin aikin da mutane suka yi a ranar layya hiraqatu dam shine zubar da jini bari mu amfani da wannan kalma mu yi raddi ga wanda suke sukar addinin musulunci cewa addini ne na shan jini saboda gashi ai manzo Allah ma ya faɗa ya ce mafificin aikin da mutane suka yi a wannan rana shine zubar da jini to zubar da jinin ɗan adam zubar da jinin mutane zubar da jinin me dabbobin da Allah ya halicce su ya kuma halatta a yanka su to a wannan ranar ina so iga an yanka su da yawa da aka ji yan uwa masu albarka duk wanda Allah ya bashi dama yi layya kada yi wa kansa ruwa kada yi ruwa da abin da Allah ya bashi ga Allah kullun abin da Allah yake cewa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzuta ku jama'a yake ba da arziki ashe boy bahaushe ba ya ce ko baka iya kyauta ba ka baiwa mai baka ashe ko baka iya kyauta ba sai ka ba wanda yake maka kyauta to Allah shin akwai wani alkhairi da muka samu ba daga Allah ba wani balaraban kauyi an zo ana wa'azi akan mutuwa mutane hankalinsu ya tashi suna ta kuka sai aka ga shi ko a jikinsa Allah gafarta malam kai ana wa'azi ko yana kuka hankalinsa ya tashi kai ko a jikinka yace to za a fasa mutuwa ne aka ce ba za a fasa ba to in an mutu ina za a koma aka ce wurin Allah yace to shin akwai wani alkhairi da aka samu a duniya wanda ba daga Allah yake ba aka ce babu duk wani alkhairi daga Allah ne sai ya ce to ya biyo ni nan ya bani alheri tsoron me zan ji dan an maida ni wajensa ya biyo ka gidanka ya maka alheri dan Allah in ka je gidansa sai yaya kaga wannan mutum ba mutumin ƙauye ne amma ba ƙauye ba ne ko? To da haka jama'a mu buda kira zamu mu yi azama wannan lokaci da yake tahowa mu kokari mu ga cewa mun ribace shi kwanaki ne masu kima masu daraja ka dauka ba lallai badi a zo tare da kai ba bana ita ce damar ka ta karshe to yanzu ma fa da muke fada ba mu da tabbacin fa za mu gani fa lalibe ne yau 27 ga wata gobe asabar 28 lahadi 29 litinin shine ake sa ran 1 ga wata in an ga wata in ba a ga wata ba litinin 30 ga wata 31 ga wata bayan kwanaki bane suka rage ba su kai cikin hannu ba ba fa lalle ne dukkanin mu nan mu kai ba kawai abin da yake tabbas tabbas wasu za su kai amma tabbas kuma wasu ba za su kai ba tayu ni ne tayu kai ne tayu ke ce tayu shi ne abin da yake nan mu roki Allah Allah ya nuna mata wannan kwanaki cikin imani cikin lafiya kuma iba mu dama mu ribaci abin da yake cikin su mu roke shi idan bai nufa za mu gani ba to Allah ya ba mu ladan niyya ba za ka samu wannan ladan niyya ba sai kai daga sai kai niyya da haka jama'a da menene mai kwarmin ido daure yake fara kuka tun yanzu mu yi azama in Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan lokaci ga irin ayyukan da zamu yi ga Allah subhanahu wataala ayyuka na nagarta ayyuka na da'a ayyuka da ike so wanda yafi so ite mal amalu ma min ayyamin al amalu fihinna afdala min hadhihi al ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka suka fi falala a cikin su fiye da waɗannan kwanaki ma min ayyamin al amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyam al ashr wannan kuma sun fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu kenan abin da zaka yi abin da zan yi abin da zaki sai mu dauka wannan abin da zamu yi na ibada kowanne iri ne kowace irin nau'i sai ta ibada wannan ibadar ita Allah ya fi so a yi masa a cikin wannan wata fiye da a ce an jinkirtar da shi zuwa ƙarshen wata jama'a mun yi bayani akan az-zikrul mutlaq zikiri da ake a waɗannan kwanaki da watan ya kama ana son mutane su yi ta zikiri su yi ta ambaton Allah to akwai kuma waɗanda ake yi daga sallar azhar ta ranar idi wannan ana ta da shi az-zikrul muqayyad da kuma kwana uku a bayansa wanda su ne ayyamu tashriq wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna tasu falala babbar falalar da take cikin su yawaita ambaton Allah subhanahu wataala na roƙo Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai lallai anan za mu dakata lokacin sallah ya taho kuma da alama akwai hadari a sama ina fatan abinda na faɗa ya zan daidai na Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abinda yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله باتاشي أكيبا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أهو منا الله بديا سبحانه وتعالى ولمك التوراري وانا اللجة ميراث الجكير الزوكا kuma a tabbataccen lokaci dokta ya isar da sakon da ya kamata ya isar dokta Ahmad Ahmad Allah ya kara ma rayuwa albarka wato yan uwa kamar yadda muka ci karatu dokta Allah ya mai baiwa ta ɓangarora da yawa dokta ɗan boko ne ya yi karatun boko da yawa kuma ya yi karatun addini da yawa balma kamar yadda bayani ya cin mana na tarihin dokta wato kamar wasiya ce ta mahaifinsa dangane da abin da ya shafi karatun addini. Mahaifinsa babban malami ne na addini mai karantar da al'umma a kan sunnar Annabi Muhammad. Sannan yau dafta wasiya akan yana son ya gaje shi akan wannan gabar da yake da kuma Allah ya kaddara dafta ya dauki wannan gado. Kuma mahaifiyar dafta ita ma malama ce kuma daddawa, yanzu haka tana cikin matan nan da kuke gani mahaifiyar dafta a cikin wannan masallaci. Saboda haka dafta ya yi gadon abin ne ta bangaren uwa da uba, wanda yake nuna mana dukkaninmu kowa ya dage ya yi addu'a ya yi koyi. In saurayi kake ba ka yi aure ba, ka dubi mace ta gari domin irin tsatson da ka gani, irin tsatson da ɗiyarka za su tashi kenan. Saboda haka muna roƙon Allah da mahaifin dafta da mahaifiyarsa da dukkan wanda ya ba wa dafta gudunmawa a karatunsa, Allah ya ƙara musu albarka waɗanda suka musu Allah ka gafarta musu. Saboda haka dafta Allah ya saka da alkhairi, zuriyarka Allah ya tayar da waɗanda suka fi ka cikin zuciyarka. Wannan ɗan uwa matashi iri na da kuka gani Dr. Hayatuddin Harun Kano, shi ma ɗaya ne daga cikin matasa waɗanda Allah ya musu baiwa ta ɓangarorin nan guda biyu, wato ɓangaren abin da ya shafi boko da kuma ɓangaren addini, wanda insha Allah gobe shi zai gabatar da tasa lakca ɗin a masallacin wato sahaba da ya kafa Sharbini. Saboda haka in Allah ya yarda gobe irin wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i zai gabatar da wannan karatun nan. Muna cikin karatu sai ga babban malamin mu ya shigo Sheikh Haruna Aliyu Karaye, wanda shi ne shugaban limamai na wannan ƙungiya ta jama'a ta Zanatul Bidi'a wal Qiyamatul Sunna ta Guru local government. Malam malaminmu ne kuma yana karantar da mu a kowane lokaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwar mana albarka, mu ma da ɗan kasuwa ne gurba daga cikin manyan ɗan kasuwa da suke cikin wannan gari. Akramaka Allahu, za ka ɗaya yi mana ta'aliki na minti biyar balas ta ɗan mashuro.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم